Cynthia.
Madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Shin wani irin tarbiyya ya kamata iyaye su bai wa ƴaƴansu domin kada a riƙa amfani da su wajen yin ayyukan asha ko kuma ta da zaune tsaye? Abinda za mu duba kenan a yau, kuma wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari ya samar mana ra'ayin wasu daga kanan dabo kamar haka.
Sunana Awali shugaban unguwa. Hanyoyin da nake gani za a bi wajen gyara tarbiyyar yara a wannan zamani ita daman tarbiyya gaba daya ta aiki ne na bangare uku wanda yake iyaye, malamai da kuma al'umma. Iyaye za su libada su tasu tarbiyyar a gida ne, sannan kuma su malamai a lokacin da aka ce yaran nan sun dawo wajensu a makaranta su ma su ba su tasu nasu bangaren. Sannan kuma al'umma, wato ma'ana yara sun baro gida ba su kai makaranta ba, anan a lokacin da aka ga yaro ya aiwatar da wani abin da ba daidai ba, to anan ne kuma al'umma za su shigo su cika nasu, ba wai tunanin cewa ɗana ne ko ɗan uwana ne ko na san shi ko ban san shi ba, a'a madauka a matsayin al'umma ne in yayi ba daidai ba a gyara masa. Ta haka nake ganin tarbiyya, in dai kowanne ya cika wannan bangaren su, to insha Allah tarbiyya za ta yi daidai.
Sunana dan kaka Muhammadu. Sai to abin da yake akwai kai mai gida, kai ne za ka kula da uwar yaran nan, ita kuma uwar yaran nan ta kula da yaran nan. Idan ta kula da yaran nan, to tarbiyya za ta samu. Amma kai in baka kula da yaran matarka ba, to ita ma ba za ta kula da yayanta ba.
Ba kula kamar ya baba.
To kaman abin da yasa kaman kai mai gida in ka kula da iyalinka, to lallai uwar yara za ta kula da su, ta koya musu tarbiyya, yaran nan su kula da tarbiyyar nan da uwar nan take nusa da su. Kai kuma mai gida ka nusar da uwa ta su da tarbiyya, in ba ka bi da ita da wannan tarbiyya, ita ma ba za ta bi da ƴaƴanka ba. Idan kuma har ila yau ka bi da ita wannan tarbiyya, to duk yanna aka juya aka dawo da abin da ka gaya mata za ta yadda da shi, amma in ba ka yi, in ka gaya mata ba za ta yadda da shi ba, to haka ƴaƴanta za su yi.
Sunana Tijjani Ma'azu Ajara. A takaice, ita magana tarbiyya magana ce mai faɗin gaske, to amma a dunkulewa shi ne iyaye su a karan kansu zama nagari, su zama nagari, sannan kuma duk abubuwan da za su yi a gaban ƴaƴansu ya zamana a ce suna abubuwan da suke masu kyau. Dan ƴaƴansu in sun taso suna kwaikwayon su ne kai tsaye, abin da suke yi suka ga ana yi a gidansu, to da shi za su taso. Wannan shi ne a takaice.
Na'am. Kenan duk abin da ka san cewa ba za ka iya yin sa a gaban ƴaƴanka ba, misali ga mata ka kauce masa.
Kai kan ka san wannan abin ba da kyau, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye cewa menene da'a, sai ce da'a shi ne abin da zuciyarka ta nutsu a kansa. Amma sai sahabbai suka tambaye, to ya Rasulullahi, menene abu wanda yake al-ism, ma'ana abin da yake zunubi ko kuma abin da yake mara kyau wanda ba tarbiyya kenan a cikin sa? Sai ce abin da ya kai komo a cikin zuciyarka, sannan kuma kake kyamatar mutane su ganka kana aikata wannan abu. To haka duk wani abu da ku iyaye kuka san cewa idan kun ba ku so ƴaƴanku su gani, to ya kamata ku kiyaye, sannan a karan kanku magana ta farko fa shine ku din ku zama nagari.
Sunana Ali Yusuf Kakaki. Wato hanyar da iyaye za su bi domin tarbiyyantar da ƴaƴansu hanya ɗaya ne ta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu, cewa mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu abubuwa guda uku. Na farko, karatun Alƙur'ani da san manzonmu da kuma Ahlul Baiti. In muka dora su akan wannan koyarwa na Alƙur'ani da manzon Allah da iyalan gida Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu wani bayan shi a ra'ayi. Wannan shine sako tabbas.
To a mu'amala fa, misali a mu'amalan ce,
to mu'amala duk da ta lalace, yanzu iyaye abin da ya kamata su duba wajen tarbiyyantar da ƴaƴansu ala kulli halin, su rinka dubawa daga safe zuwa rana zuwa yamma, wani ya hali yaro yake ciki ba a bar yaro sasakai ya rinka gurin yaro, ya je makaranta ya dawo an duba halin da yake ciki, wasu waye abokan shi da su waye yake hudda.
Sunana Malam Muhammad Aliyu. to kasan iyaye haƙƙin su ne tarbiyyar yara ta tahi da tarbiyya tun daga gare su tun yaro yana karami aka yi dora shi akan hanyar da ta dace kafin ya san wani abu ma kafin ya ma san me zai fara zuwa ko makaranta ko wani abun nan ka dora shi akan wani jadawali daban amma kasan yanzu kenan tarbiyya yana da wahala kai kana gida kana ta fama tarbiyya in ka fito waje baka nan kuma yaran samu wata mummunar tarbiyya daga baya to amma abin da ke kawo haka ga iyaye su duk da suka ce na ga iyaye yaro ya tafi tarbiyya ko kuma in ka ga yaro ya tafi ba tarbiyya to shi ma wanda ya tarbiyyantar da yaron bai samu kyakkyawar tarbiyya ba
suna na Shamsu mai shadda wato ni shawara da zan ba wa iyaye kamar misali magidanta kamar mu hanya ce guda biyu na farko dai mu duba Allah mu rike Allah sannan nauyin mu rike sana'a shi yaro kullun abin da yake da bukata shine duk bukatunsa idan ya kawo su na makaranta ne na yau da kullun ne ya sutura ce dan abubuwan da yake gani a makota idan an yi kokarin kana sana'a ka rike sana'arka to na tabbatar da cewa Allah da ana dauki masa wannan ana kula da shi ana kula da tarbiyyar mahaifiyarsa shi ma ana kula da tarbiyarsa na tabbatar da cewa za a samu ingantacciyar rayuwa hanya ta farko kenan hanya ta biyu kuma makarantun da muke dauka muke kai yaran mu lalle ne wajibi mu duba ingancin makarantun sannan mu ingancin malaman kaga da a baya zaka ga malamai za su koya wa yara tarbiya sannan su koya musu ilimi amma yanzu me ilimin yawanci kadai suke koyarwa ba tare da tarbiya ba don wani lokacin ma idan ba kula da tarbiyyar makarantun da zaka je ka kai danka ba to anan ma saka an samu lalacewar tarbiya sannan kuma me mu dinka kula da kai komo din su yaran nan kanana dole sai ana dole a yanzu ta kai matsayin da wayan su yaran ma kanana ne zaka su suke lalata yara kanana
sunana Musa Dauzariya na farko dai damar Allah subhanahu wataala ya baka ƴaƴan ne domin kamar yadda ake cewa an baka kiwace su ka tarbiyyantar da su kai wasu abubuwa to abu ne wanda yake zama kalubale gaskiyar magana akan fa samun matsaloli daga iyaye ne na farko su kansu iyayen tun daga yanayin auren da yanda har ake zuwa Allah ya azurta ka da ƴaƴan wato mutane suna daukan wasa ba su ma san yaya ainihin haƙƙin Allah yake ba na farko abin da yake ba alƙawari duk mutumin da aka ce Allah ya azurta ka da ɗa na farko dole ɗa ya san cewa cinsa da sansa da wahalarsa da tarbiyyarsa kai kana da damar da zaka iya dauka wannan dalili yake sa ɗanka ba zai tafi a wuce a wuce ba kuma ba zai mu'amala da yaran da suka fi ƙarfin iyayen suka fito ba amma tsabar matsalar da ake samu shine za ka ga yau a gida shi kansa uba ya nuna lusari ne shi ya nuna shashasha ne shi ma'ana abin da nake nufi ba zai iya daukan tarbiyyar iyayensa da gudanar da haƙƙin iyayensa ba ta abin da za su ci sai ga sai kama kame an bar wa mata su suke daukan dawainiya har ma iyayen sun gane cewa iyayensu maza wato su ba abin da suka iya yi sai mata to ka kuga harka ta tarbiyya ga aka ce mace za a zuba idanu to gaskiyar magana dole irin wannan matsalolin su faru sannan babban abin da yake faruwa shine shi kansa tarbiyya ta addini in ka ba wa danka wadataccen tarbiyya ta addini tun yana karami ka nusar da shi Allah da manzonsa wannan yana taimakawa wajen gudanarwa da shi kansa dan in yazo tarbiyyarsa ta yi kyau ya zama su kansu iyayen kai ma ka ci gajiyan abin da ka tarbiyyatar
sunana Isa Bellaja wanda aka fi sani da dattijan arziki na farko dai yaro ka koya masa sana'a lokacin da yake karkashin ikon kai daga shekara 6 zuwa 14 ya zama to ka hada shi da wata sana'a wadda zai rika koyo ba sai ya girma ba sannan ka ce koyi sana'a kuma ya zama to kana bibiyan yaranka a kullun yana kusa da kai kana tambayar sa me yake faruwa ka zama abokin sa ba ka zama kullun ai ka buga kudi ka ta makaranta ba gashi kaza kaza amma ba abokin sa baka koma gida da wuri baka mu'amala baka komai da shi baya ganin ka ya sai tarbiya tarbiya daga uba da uwa suke haɗa su ko da tarbiya
Ma sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tana fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari da ya taimaka ya samo mana waɗannan ra'ayoyi akan tarbiyyar yara. Jummai Alice daga birnin Washington DC nake muku fatar alheri. A huta lafiya.
Thank you. baya kuma